This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 8 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Maryam da kanan labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan harhare ta sama a jiya Alhamis akan yankunan kudancin birnin Beirut. Shugaban kungiyar NATO Mark Rutte ya faɗa a jiya Alhamis cewa haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha a yaƙi da Ukraine barazana ce ba ga ƙasashen Turai kaɗai ba.
Kanan labarin duniya kenan. A cikin shirin za a yi cewa wata ƙungiyar addini mai tsawon ra'ayi ta bayyana a jihohin Sokoto da Kebbi.
Ko wani ƙauye ma nan ana maulidi ma nan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yi maulidi sai da suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shi ne za a yi.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Birtaniya ta mayar da wasu dubban 'yan Najeriya da Ghana da ke zaune ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashensu na asali.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara. Waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin, sannan kuma na tafi da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da ɗaɗɗan abokin adawar zababben shugaban Amurka Donald Trump a fannin siyasa a jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. A kodayaushe abinda jama'a suka zaba shi suke samu, a cewar Biden. Ya ƙara da cewa kamar yadda na sha faɗa lokuta da yawa, ba za ka iya son ƙasarka ba a lokacin da ka yi nasara kaɗai, kuma ba za ka iya ƙaunar makwabcinka ba a lokacin da kuka yarda da abu ɗaya kaɗai. Sai dai Biden, da ɗaɗɗan ɗan siyasa a jam'iyyar Democrat tsawon shekaru 50, ya bayyana takaici kan cewa wadda ya zaɓa ta zama mataimakiyarsa a lokacin da ya tsaya takara a shekarar 2020 ba ita ce za ta gaje shi ba. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan harhare ta sama a jiya Alhamis akan yankunan kudancin birnin Beirut kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da harhare a gabashi da kuma kudancin Lebanon, inda suka kashe mutane 52 tare da jikkata wasu 161 a cewar ma'aikatan lafiya ta ƙasar Lebanon. Harharen na ranar Alhamis sun haɗa da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fidda sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai harharen ta sama ne akan shelkwatar Hezbollah da cibiyar dakarun kungiyar da ke Beirut. Haka kuma a jiya Alhamis ɗin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin wanzar da zaman lafiyar ta guda biyar sun samu ƙananan raunuka a lokacin da ayarin motocinsu a kudancin garin Sidon suka je kusa da inda aka kai wani harin jirgin sama mara matuki. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Lebanon ta yi masa jinya a wurin. Haka zalika, sojojin ƙasar Lebanon uku da ke aiki a wani wuri da ake binciken ababen hawa su ma sun jikkata sakamakon harin. Majalisar Ɗinkin Duniya dai bata ce ko jirgin da ya kai harin na Isra'ila ne ko kuma na kungiyar Hezbollah ba. Sama da mutane 300,000 ne aka kashe a Lebanon a yayin rikicin da aka kwashe watanni 13 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. yayin da aka saran kashe-kashen da aka yi a lokacin da fadan ya tsananta a tsakiyar watan Satumba suka faru, kuma sojojin Isra'ila suka shiga kudancin Lebanon a ranar 1 ga watan Oktoba.
To, yana jima kaɗan, Maryam za ta sake da labarai. Kafin nan, yayin da rundunar tsaron Najeriya tabbatar da ɓallar wata sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ke gudanar da ayyukanta a jihohin Sokoto da Kebbi. Masana lamuran tsaro sun ja hankalin mahukunta akan ɗaukar matakan hanzari kada wankin hula ya kai su dare. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir ɗauke da wannan rahoton.
A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu ɓullar labarin sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto, duk da yake sun daɗe suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Binci, duk da yake sun ƙi aminta a ɗauki sautinsu ko a ambaci sunansu, sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai suna baiwa mutanen umarni akan abin da ya shafi addinin Musulunci kamar zakka, sallah da dai makamantansu. To, sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar Tangaza, wanda ya saba da ayyukansu tun a ƙasar Mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa ƙasar Mali, sai dai bai so a ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro.
Can wannan yankin da gaskiya ta'addancin da suke yana da yawa, don zaka akwai wani daji zai kai kilomita ina ganin 50 in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka siyo lokacin har da mutanen dai ma ba kyalewa suka yi ba, in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari ba wannan zai iya zama laihi, idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahin magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci, wani ma hakisa wani a harbe shi wani kuma su sawu kasu yanke su. Amma nan da gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba, nan da a addini suke, sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi. Ko wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yi maulidi, sai dai suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza, sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi.
Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi, sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar.
The group is known to be a faith-based idealist and assessment carried out indicate that they possess persecuted reforms.
Ya ce an san kungiyar a zaman ta yan kishin addini, kuma binciken da aka yi ya nuna suna ɗauke da muggan makamai, sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar. Ya ce gwamnati na aiki kwad da kwad da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar. To, sai dai masana lamuran tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci, kamar yadda masanin tsaro Detective Awal Baladir mai iyake cewa
wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu ai amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan. Na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo, na biyu a gane cewa wani irin ƙarfi suke da shi, na uku na suke samun kuɗaɗen da suke ba wa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addinin su, na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awarsu, menene suke korewa, wannene suke karfafawa, dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa karfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar. Za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su, ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi.
Mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa, asali ma suna fada da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan. Akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamowa a nan gaba, musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai. Tuni dai da manyan jaridun ƙasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron Najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro Manjo Janar Edward Buba ta tabbatar da ɓullar waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin Sokoto da Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta tattauna da India akan inganta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma neman ƙarin taimakon jan kai dan kasar da talauci yayi wa katutu a cewar jami'ai. Jitendra Paul Singh, babban jami'in diplomasiya mai kula da harkokin Afghanistan a ma'aikatar harkokin wajen India, shine ya jagoranci tawagar jami'an diplomasiyar India a ganawa da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da kuma ministan tsaron Afghanistan Muhammad Yaqub, da ba kasafai ake ganin yana irin wannan tattaunawar ba da dai sauransu a yayin ziyarar da suka kai Kabul a ranakun 4 da 5 ga watan nan na Nuwamba. Jaiswal Randhir, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar, ya ce neman taimakon jan kai daga India shine abin da suka fi ba fifiko a tattaunawar da aka yi da Jitendra da jami'an Afghanistan. Ya kara da cewa tawagar ta India ta kuma gana da wakilan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a Kabul. An kashe akalla sojojin yankin Somalia da na gwamnatin tarayyar kasar 11 a wani kazaman fada da aka kwabza a ranar Laraba a kudancin kasar a cewar jami'ai. Fadan dai ya faru ne a kusa da garin Wayanta mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Kismayo na jihar Jubaland, bayan da dakarun gwamnati suka kai hari a wani wuri da ake zargin matattarar mayakanci. Wasu jami'ai uku da ke da masaniya game da fadan da suka buƙaci a saka yi sunansu saboda ba a ba su damar yin magana da manema labarai ba, sun faɗa wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin yankin da na gwamnati 11, yayin da wasu fiye da 20 suka jikkata. Ɗaya daga cikin jami'an ya ce an kuma kashe mayakan Al-Shabab sama da 20 a Arangamar. A wani farmaki da dakaran kasar Somalia suka kai a shekarar da ta gabata a wannan wurin, ya yi sanadin kisan kwamandan Al-Shabab wanda aka ce shi ne mataimakin sarkin yankin a cewar jami'an yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin Burtaniya ta mayar da wasu 'yan kasashen Najeriya da Ghana da ke zaune a ƙasar ta ba bisa ka'ida ba zuwa kasashensu na asali. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu a Jamus Ramata Garba ta haɗo mana.
'Yan Najeriya da wasu 'yan Ghana kimanin 44 aka ta saki su kasashensu na asali bayan da gwamnatin Burtaniya ta ce ta same su da laifin zama ba bisa ka'ida ba. Jaridar Guardian na nata bangaren da ake buga a kasar ta Burtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da ta ce ta samu 'yanci ranar gabanin a mayar da su kasashensu, inda ta tattauna da wani da ya yi yunkurin hallaka kansa da kuma wani da ya bayyana takaici na cewa ya zauna a Ingila na tsawon shekaru 15, amma duk da haka aka ƙi amincewa da buƙatar neman mafakarsa. Hajiya Hawwa'u Yusuf, yar jarida ce a Burtaniya da ke kuma aikin fassara tsakanin 'yan gudun hijira, ta shaida muryar Amurka kaɗan daga cikin dalilan da ta ce suka saka gwamnatin Burtaniya ɗaukar wannan matakin.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara, waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba, iyayen gidansu ne masu kuɗi na kasashenmu na Najeriya ko Ghana suke kawo su gidajensu su zo su zaunar da su saboda su samu amfanin kansu, wato ma'ana za su dinga musu aikin boyi-boyi kamar yadda muke kira a gida, iyalansu in sun zo kuma su yi ta musu hidima, to ire-iren wannan sai kiga sun buge sun tashi ba su da komai. Idan hukuma ta yo kansu suka iske ba su da komai, ba su da takardun zama, me ya rage illa a mayar da su.
A nashi bangaren Malam Sadiq Wai ya ce da dama masu zama ba bisa ka'ida ba, suna yaudarar kansu da wasu canfe-canfe da ke ba su ƙarin gwiwa fatali da gargaɗin gwamnati.
Alal misali, wani sun ci magani a kashe maganinsu, ko kuma wayansu suna nan wayanda yake ba su ci magani ba, aka kama su gaba daya ba bar su ci magani a aya abin gansu a deport su.
To tun dai bayan da jam'iyyar Labour ta hau kan mulki a watan Yulin da ya gabata, rahotanni sun tabbatar da cewa an fitar da 'yanci rani kimanin 3,600 da suka fito daga kasashe daban-daban. Malam Nura Ahmad, mai goyon bayan jam'iyyar Labour, ya ce dama ya san za a rana.
Akwai matsin lamba daga ita gwamnatin Burtaniya tun ita ta jam'iyyar Labour saboda alƙawarin da ta ɗauka ɗan ƙasa na cewa idan Allah ya ba su ikon cin mulki su ma za su duba harkar shigowar baƙi saboda suna ganin kamar cewa baƙi sun masu kaka gida ko kuma suna hana su ɗan cikin gida samun aiki.
To gwamnatin Burtaniya da ta sha alwashin ci gaba da korar baƙin da ke zama mata a ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Har wa yau Malam Nura ya ce wannan ƙalubale ne ga shugabannin ƙasashen Afirka.
Dole ne shugabannin su ma Afirka ya kasance sun yi hoɓɓasa na ganin cewa sun ƙara taimakawa al'ummar su fita daga cikin ƙangin tsallakowa ƙetare domin neman wata aiki ko kuma wata dama.
Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931-1960 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A kowane lokaci ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Sa'o'i kaɗan da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka, wasu masana da mafasabi a Afirka sun fara tilawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abin da ya dacewa da su.
Kun ga zabe gaskiya ne, bai bani mamaki ba, amma ko da kira ba shine na so a zaba ba.
Shekara hudu kaman walƙiya ne, Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara.
To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya sha adawa.
Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amurka.
Game da tsarin tsatsame tsamin tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfarawan ne yake cewa
saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe, amma kuma mun tashi haika don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala.
Waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasawa talakawa. Shiri na 194 cikin jerin shirin manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwa kuma yawan masoyan ya sa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban kasar Amurka da suke ganin akwai wasu abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Al-Qasim na Jamhuriyar Nijar na ganin sakamakon zaben Amurka ya bayyana tsantsar zabi ne kawai na Amurkawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abin da ya dacewa da su, kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben makansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da take su.
A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali akan su fiye da saura?
Ganin abin da ya can baya bisa magana samu da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi ya sa kin yanzu kuma suka ƙara ba shi yarda. Idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya.
Akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump?
To ai ba shugaba bane na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zabi shugabanci ya jagorance su, kuma kowace ƙasa in ta zabi shugabanta ya mata aiki ita zai mai aiki ba yiwa ku zabi shugaban ku kuma ya mai wata kasa aiki
shi kuwa dan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa
abinda aka yi daga Amerika yanzu da muke magana Donald Trump shine shugaba mai jiran gado na'am amma kamin ayi zabin gaskiya lokacin da ake yakin neman zabe ya nuna nashi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zabe shi ɗaya daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga Amerika kuma tattalin arzikin su ta zo ƙasa mai nuna cewa kaman bakin haure da ke shigowa cikin wannan ƙasa zai hana su waɗanda ke can kuma ba su da takarda zai turo ƙeyansu ne zuwa gidajensu to gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kenan shine cewa kaman bakin haure da ke can irin kuɗin da suke aikowa daga gida yana taimakon iyalinsu ƙwarai da gaske sannan kuma yana taimakon kasashen su sannan Afrika gaba ɗaya to inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba amma cin zaben da yayi gaskiya ba wai kaman ya bani mamaki bane saboda akwai wasu abubuwa ne da dama da mutane Amerika suna son su kude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da yayi magana kuma ya samu goyon bayan ra'ayin su wurin zaben da aka yi shi yasa ban ga zabe gaskiya ni bai bani mamaki ba amma ko da kira ba shine na so a zaba ba
sai dai ita tsohuwar commissioner kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASN a tarayyar Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa
gaskiya ni a matsayina na mace Kamala ta yi rawgani kuma akalla ko ba komi ni naji dadi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban kasa abinda ba a taba samu ba a kasa Amerika ko da ta fadi wannan zaben wannan ba zai sa mu yi rauni a gwiwa ba ai an ce dan ka fadi in baka tashi ba shine faduwa amma ka fadi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali za a kai wajen ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan rashin nasara amma na tabbatar su kansu ɗan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin Amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har fiye da Trump din ma da yake to saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito metro misisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka shekara hudu kaman walƙiyani Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara
shugaban gidan tarihi Nasir Dauna wato Arew House Dr. Shaibu Shehu Aliyu cewa yake sa kamakon zaben Amurka babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tun can da dadewa
wannan zaben kasar Amurka za a kalle shi ta fuska guda biyu abun mamaki yadda Donald Trump ya ci wannan zabe da ƙuri'a mafi rinjaye fiye ma da ainihin zaben da aka zabe shi na 2016 a na fuska biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na kasar Amurka da kuma bibiya akan ainihin yadda abubuwa su guda a kasar Amurka zai gane cewa zai yi wahalan gaske in Amurka su zabe Kamala Harris ta zama shugaban su musamman tun da suka ki zaben ma Hillary Clinton ita matan tsohon shugaban kasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zabi mace wanda take da ruwa biyu mutane da yawa suna da san cewa a'a kamar ita tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane da yawa sun kasa gane wato kasan Amerika kasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zabi a kasan Amerika sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaben yanzu Trump zabi a kasar Amerika karo na biyu a matsayin shugaban kasar Amerika na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar Amerika musamman abin da ya shafi a harkan kasashen waje da kuma dangantakar kasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za a fado da ainihin kasar Amerika wanda yake ainihin shi ma barazanan dukushewa
game da maganar matsalar tsaro a Nigeria kuwa gwamnati Dauda Lawal daren jihar Zamfarawa ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin arewa
kusan ce sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsaloli a hanyar Gusau zuwa Funtua ballantana ma wajejen tsafe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana daukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda suka yi shine su fito kan hanya su yi mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalar muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala. Kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin 'yan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba. Suna yi mu ma muna yi. Na je Abuja mun zauna da ni da gwamnan Katsina da shi minista da ma shi NSA wato Alhaji Nuhu Rubadu. Mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya. Wanda mun tattauna kuma ya yi alƙawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haƙƙin su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyarsu.
Tun da za mu yi bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu ƙaƙƙautawa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ta faman ƙanƙamewa. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma dai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdalla Bakon Ghana, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara, yanzu kuma sai a gyara zama ga nasiha Juma'a.
Sa na'ibin limamin izalar da bidawa kamata suna da ke masallacin Juma'an Jamaica nan Plato, ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya, mu ji tsoron Allah, mu gyara tsakaninmu, mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba, mai zaman lafiya. Kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Allah ya mana umarni mu zauna lafiya. Ko an gaya musu maganar da ba daɗi su kan ce a ba mu sanin rikici sai zaman lafiya. Haka kuma na biyu mu kula da addu'a. Annabi ya ce ni'mat silahu silahul mu'min as-sabr wad-du'a. Ma dalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a. Saboda haka mu yi addu'a Najeriya, Allah ya haɗa kanmu, Allah ya sa mu zauna lafiya, halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki, mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu, mu da maƙotanmu mu zauna lafiya. Kada a riƙa yawan samun damuwa da fitintunu tsakaninmu. Shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba. Kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai. Wannan shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka ma waɗanda ba su da shi, a ji tausayin al'umma, su kuma shugabanni su yi adalci. Don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah. Amma matuƙa Allah ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira. Ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata, Allah ya ba mu gamawa lafiya, Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika, Allah ya sa mana albarka, Allah ya ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Joe Biden da daddan abokin adawar zababban shugaban Amurka Donald Trump a siyasa a jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairu cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut, kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kudancin Lebanon, inda suka kashe mutane 52 tare da jakata wasu 161 a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fitar sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan shelkwatar Hezbollah.
To ma da lama sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma da candal asir da misalin karfe 4 ne, maza a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu rashin shiryenmu sai a zirtafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dura ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfila Hashin Gumalla ke cewa assalamu alaikum.